الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ranar Alhamis 18 ga watan Jumada al-Ula shekarar Hijira 1440, wanda yazo daidai da 24 ga watan 1 lissafin miladiya shekara 2019. Za mu ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Muqaddimatul Izziya lil Jama'at al-Azhariya, matanin fiqhun mazhabar Malikiya, littafi wallafar Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Khalaf al-Manufi Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Mun yi karatu a wancan sati cikin farillan alwala. Yau za mu tashi wato cikin sunnoni. Yanda malam ya ce wa sunanuhu thamaniyatu, sunnonin alwala kuma guda 8 ne. Na idan an ce sunnoni, ana nufin waɗanda ba farilla ba, ba dole ba. Rashin yin su ko rashin yin ɗaya daga cikinsu ba zai cutar da alwala ta hanyar rashin yiwuwanta ba. Ko kuma a ce idan mutum ya yi sallah ba tare da aikata wannan sunna ba, a ce sallarsa ta ɓaci. Amma ita farilla idan mutum ya bar kwaya ɗaya kuma ya salla a haka sallarsa ba ta yi ba sai ya sake ta. Su sunnoni guda 8 ne, kamar yadda malam ya ce. Al-ula ta farko, ghaslul yadaini qabla idkhalihima fil ina'i, wanke hannaye biyu kafin shigar da su cikin kokon alwala. Wanke hannaye biyu kafin shigar da su cikin kokon alwala, wannan sunna ne daga sunnonin alwala. Wayan wi bi gaslihima ta'abbuda, sai ya daura niyyar bauta da wanke su. Wanke hannu sau uku gabanin alwala yana iya yiwa mutum yayi shi bisa al'ada. Idan za ka yi amfani da hannunka, saboda za ka ɗebi ruwan ka sa a bakinka, ka sa a hancinka, ka sa a sauran jikinka, hannayen da za ka yi amfani da su wajen isar da wannan saƙo, ka fara wanke su. To, zai iya yiwuwa mutum ya yi amfani da haka al'adance, kamar da aka saba mutum zai ci abinci ka ga ya wanke hannunsa. To, amma tun da an gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama, duk sanda zai yi alwala sai ya wanke hannayensa sau uku. To, sai aka fahimci cewa wannan wankewa sau ukun bai takaita kadai a tsafta ba. In ka dube shi ta hanyar ma'ana, za ka iya cewa amfaninsa shi ne saboda za ka dinga aikin saƙo na kaiwa saƙon ruwa a sauran gaɓɓai da hannun. Don haka kar ya dinga ɗaukan kowane saƙo na ruwa ya dinga tafiya da datti, bari in kawar da dattin da ke hannayen da zan yi amfani da su. Za ka iya fahimtar haka ya zama shi ne manufar da ta sa aka ce mai alwala ya fara wanke hannunsa sau uku. To, amma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dage duk sanda zai yi alwala sai ya yi hakan, sai kuma ya yi kama da ibada. Shi yasa suna cewa na daga cikin hanyoyin da ake gane sunna abin da ba dole ba, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dore yana aiwatar da shi bai fasa ba. kamar irin wannan. To shi sa malamin yace sai ka daura niyyar ibada, saboda wanke hannun shi ma ya shiga cikin aikin lada. Idan ka wanke shi haka ba tare da niyya ta ibada ba, ba za ka samu lada ba. Saboda kowane aiki ana samun lada ne da niyya. Shi sa niyya sarauniya ce a aiki. Shi sa wani hadisi yake cewa niyyatul mu'mini khairu min amalihi. Niyyar mu'mini tafi aikin ma alheri. Saboda ita niyya ita ce jigon aikin. To da zarar mutum ya kyautata niyyarsa ibada, sai kaga ta yi tasiri, ta yi ƙarfi, ya samu lada. Da zarar mutum kuma ya rasa niyya a ibada, in ta dole ce ta lalace, in ba ta dole ba ce ya rasa ladanta. Mutum zai iya niyya kuma bai aikata bai samu lada saboda niyyarsa. Amma mutum baya aiki ba niyya kuma ya samu lada, kaga ta nan niyya tana gaba da aiki. Don haka duk aikin da mutum zai ya san cewa aiki ne da ake yin sa don neman yardar Allah, to akwai bukatar shi ma idan zai aiwatar da shi ya yi din da nufin neman yardar Allah. Yanzu wannan wanke hannu sau uku, inda a ce mutum ya ci abinci ne ya zo sai ya wanke hannunsa kamar yadda aka saba, ya wanke hannunsa sau uku hannun ya fita, sai yanke shawarar ya yi alwala, zai iya ya ci gaba ya kurkure baki ya shekaranci. Amma niyyarsa ta alwala ta fara ne daga kurkure baki. Wankin hannun nan da ya yi da farko sau uku ba zai cutar da shi ba, ba zai hana yiwuwar alwalarsa ba, sai dai ya ba shi da ladan wannan wanke hannun, saboda ya wanke ne don ya wanke tuwon da yake hannunsa. Don haka ya wanke ne don ya tsaftace hannunsa, kuma ya tsaftace shi kenan. In ya san biyan bukatarsa fa nima, in bai san biyan bukatarsa ba dai ga abin da ya yi nufin wanke hannu domin sa. To amma wanda ya yi nufin alwala ya zo shi sai ya wanke hannayensa uku da nufin alwala, to wannan ya yi niyya ce ta ta'abbud. Shi ma wancan ɗin da ya wanke bayan cin abinci, yanzu da ya zo ya ji a ransa cewa ya kamata ya yi alwala, sai ya dawo ya sake wanke su sau uku. Kaga yanzu wannan wanke wanda ya dawo ya sake ya zama na ibada kenan. Sai ya samu ladansa. Wa yaksilu kulla wahidatin ala hidatiha thalathat, sai ya wanke kowanne ɗaya ita kaɗanta, shine ala hidatiha, kowanne ɗaya ita kaɗanta salasan sau uku. Nan za ku ga malam ya ce yana jingina lamirin mace a hannu, saboda a larabci mace hannu mace ce a larabci. Mu ne a Hausa hannu namiji, amma yadu su alyadu Larabawa alyadu a wajensu mace ce unsa ne. Da haka shi sa malam ya ce wa yaksilu kulla wahidatin ala hidatiha, sai ya wanke kowace ɗaya ala hidatiha ita ɗayanta, wato shi hannu shi ɗayansa salatan sau uku. Kenan hannun dama idan ya ɗebi ruwa sai ya wanke dama sau uku, yana cuɗa shi da hagu, sai ya dawo sai ya wanke hagu sau uku, yana cuɗa shi da dama. Haka yake a malikiya. Amma abin da ya tabbata shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanke hannayensa sau uku ne da ɗiba uku. Da ɗiba uku. Nan da malam ya ce salatan kowanne ala hidatiha salatan da ɗiba shida kenan. Ɗiba shida. Amma abin da ya tabbata ɗiba uku ne. Wanke su sau uku da ɗiba uku. Duk ɗiba ɗaya zai wanke dama ya wanke hagu. In ya sake ɗiba zai wanke dama ya wanke hagu. Kuma shi ya fi dacewa da takaita ruwa da yake daga cikin abin da ake bukata a alwala, takaita ruwa. Malam ya ce athaniyatu, sunna ta biyu almadmadatu, kurkurar baki, wahiya idkhalul ma'i fil fami, shine shigar da ruwa cikin baki, thumma yukhadkhiduhu, sannan sai ya jijjiga shi, waya mujjuhu, ya kuma burtsar da shi. Wannan shi ake ce kurkurar baki. Kaga ya faɗi kurkurar baki kuma sai ba mu ma'anarsa, abinda ake nufi da shi. Kuma da wannan zai sa mu fahimci me ake nufi da kurkurar baki. Ba kadai mutum ya sa ruwa a bakinsa ya zubar shine kurkurar baki ba. Idan mutum ya sa ruwa a bakinsa kawai sai ya bude bakin ya zubar da shi, bai yi kurkurar baki ba, ya sa ruwa a bakinsa kenan. da hakan yana bukatar ladan sunna bai dace da sunnar ba. Idan kuma mutun ya sa ruwa a bakin sa ya zubar sai kuma ya sa yatsa ya sakace ya sakace ya sakace shi ma wannan ya tsaya wani suku-suku ne ba shine kurkurar baki ba, ya kuma tsaya aswaki kenan. Yawa, domin kasa yatsa a baki kana gogawa aswaki kenan, shi kuma ba gurin sa bane nan, nan kadai kurkurar baki ne. Don haka kurkurar baki tana tsakanin jafa'i da guluwi, tana tsakanin gazawa da ketarewa. Mai gazawa shine wanda ya zuba ya zubar, mai ketarewa shine wanda ya zuba ya zubar ya tsaya sakace sakace. Kurkurar baki yana tsakiya, shine ka zuba ruwa a bakinka ka jijjiga shi da bakin naka sannan ka burtsar da shi, shine kai kurkurar baki. Al-thalitha, na uku, al-istinshaqu, sheka ruwa, wa huwa jazbul ma'i bi nafasihi li dakhili anfihi bi nafasihi. Nan fa'un tana da fataha, na ganin auri na da dauri. Bi nafasihi da numfashinsa, li dakhili anfihi, wa huwa jazbul ma'i shine wato jan ruwa bi nafasihi da numfashinsa, li dakhili anfihi zuwa cikin hancinsa. Ar-rabi'a, na hudu, al-istinsaru, facewa, wa huwa daf'ul ma'i shine tunkudo ruwa, min al-anfi daga hancinsa, bi nafasihi da numfashinsa. Wannan abubuwa guda biyu mallam ya mana ta'arifin su kenan, al-istinshaq wal istinsar. A littattafan baya ba a yi mana ta'arifin su ba cewa me su, yanzu mallam sai ya yi mana ta'arifin su cewa abinda ake nufi da istinshaqi shine jazbul ma'i bin nafas, shine jan ruwa da numfashi. Kowa ya san me ake nufi da jan ruwa da numfashi? Sannan kuma me ake nufi da al-istinsar? Shine daf'ul ma'i bin nafas, shine tunkudo ruwa da numfashi. Wannan dakhil al-anfi shine istinshaq zuwa cikin hanci, wannan kuma min al-anfi daga cikin hanci. Ma'a ja'ali sababati wal ibham, mallan yace tare da sanya as-sababa yatsa manuniya, wal ibham da babbar yatsa, min yadihi al-yusra na hannun shi na hagu, ala anfihi akan hancinsa. Idan zai yi me? Idan zai istinsari sai ya sanya manuniyar shi da babbar yatsar shi hanka, ala anfi akan hancinsa, sai ya fato. Amma wannan ba zai daddage, kun ga nan da mallam ya zo mana ta'riful istinsar cewa ce daf'u ko daf'ul ma'i tunkudo ruwa, ba daf'ul mukhatiba ba tunkudo majina ba. Don haka ba wai idan ka zo facewa kuma sai kuma kai facewa irin ta majina duk ma ka tunkudo majina ba, a'a, abin da ya shiga na ruwa shi zaka dawo da shi. Amma idan a ce akwai majinar a kusa baka da lafiya, ya zama duk karamin tunkudowa zai majina za ta fito, to wannan babu matsala a ciki, ai ba damuwa. Amma dai babban abin da ake bukata shine ruwan da ka ja ka dawo da shi. Wa yabaligu ghayru as-sa'imi, idan kun duba anan za ku ga aka ce min yadihi al-yusra na hannun hagu, ba a yi da hannun dama ko shi wannan istinsar din ko kuma asalin face majina, duka ba da hannun dama, saboda ai fitar da kazanta ne ko fitar da cuta. To dukkan abin da yake komawa zuwa ga kazanta ko yake komawa zuwa ga cuta ko yake komawa zuwa ga rashin karamci, to ana gabatar da hagu ne. shi yasa idan za a shaka da dama ake shaka, amma idan za a face da hagu ake facewa. Sheƙa ruwan da tafin hannunka na dama shi za ka sa a hancinka sai ka ja, amma kuma ba da shi za ka riƙe hancinka fato ba, domin wasu da hannun dama suke sai ya ja ya face lokaci ɗaya ma abunsa, in ya ɗiba ɗaya ya gama sai ya shif kawai shikenan da hannun dama. Da hannun dama ake ja dai, amma yatsar manuniya da babba na hagu ake sa a karan hanci kuma sai a fato, don haka da hannu biyu za ka yi amfani yayin sheƙaruwa da facewa. Shi sheƙawa tsafta ne, facewa ƙazanta ne. To, a babin tsafta ana gabatar da dama, a babin ƙazanta kuma ana gabatar da hagu ne. Malam ya ce, وَيُبَالِغُ غَيْرُ الصَّائِمِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ, wanda ba mai azumi ba zai kai matuƙa fil madmadati, a kurkurar baki, wal istinshaqi, da kuma sheƙarwa. Saboda hadisi ya zo ingantacce, وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا, ka kai matuƙa wajen sheƙarwa sai dai in kana azumi. Sannan akwai wata riwaya, wa baligh fil istinshaqi wal madmadati illa an takuna sa'iman, ka kai matuƙa wajen sheƙarwa da kurkura baki sai dai idan kana azumi. Don haka sunna ce mai muhimmanci wajen sheƙarwa, mutum ya kyautata sheƙarwa ɗin, ya ja ruwan ba ja wanda zai cutar da shi ba. Akwai ja na cutarwa, ba za ka tara ruwa a hannunka ka sa wato idon hancinka a kan ruwan ka ja ba, a wannan za ka sha ruwa kenan, ba sheƙa ba, za ka sha ruwa kenan. Wannan kuma za ka ji ciwo da zai iya tafiya har ka ji shi a ƙwaƙwalwarka. To kaga, amma idan sheƙa ne, to ai an san sheƙawa, shi yasa ake cewa, ma Hausa ma suke cewa sheƙawa, istinshaq, yawa za ka sheƙa ne. Don haka ba ruwan za ka tara a hannunka ba, nau'i ne na ruwa da damshi suka haɗu, iska ce za ta shiga da ruwan, ba ruwan ne gaba ɗaya za ka ja ba a hancinka. Kato kaga dole sai ka sa rabi ruwa rabi iska, sannan sai ka ja. To ka kai maƙura, saboda ana so ya yi nisa a hancinka, ana so ya yi nisa sai ka dawo da shi, wannan saboda tsafta ne. Kuma hadisai suna nuna cewa duk gaban da ake wanke su a alwala, to zunuban da suka zake tattare da wannan gabai suna zuba tare da ruwan alwalar, suna digewa tare da ruwan alwalar. To amma idan mutum yana azumi sai ya takaita wajen sheƙa ɗin, ya takaita wajen kurkura baki, saboda kar hakan ɗin ya kai ga ruwan ya yi rinjaye a kansa ya wuce ya haɗiye shi, wanda hakan kuma ya saɓawa abin da azumi yake hukuntarwa. Wal afdalu an yatamadmada bi thalathi gharafatin thumma yastanshiqu bi thalathi gharafatin, malai ce abin da ya fi falala shi ne an yatamadmada ya yi kurkurar baki bi thalathi gharafatin da ɗiba uku, thumma yastanshiqu bi thalathi gharafatin, sannan kuma ya sheƙa ruwa da ɗiba uku. Gharafat anan ɗiban ruwa ɗin. Malam ya ce wannan shi ya fi falala, ɗiba shida kenan ko, uku baki uku hanci, haka yake a malikiya, Allah ya musu rahama. Amma hadisin da ya tabbata ingantacce cikin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kurkurar baki ya sheƙa ruwa ne sau uku da ɗiba uku, thalathan bi thalathi gharafatin, sau uku ɗiba uku. Dusan da ya ɗebi ruwa zai kurkura baki, sauran sai ya sheƙa hanci da shi sai ya faci. In ya sake ɗiba na biyu zai ja shi a baki ya kurkura ya zubar, sauran ya ja shi a hanci ya faci. Ya ɗebi na uku zai zuki na baki ya kurkura ya zubar, sannan kuma sauran ya sheka a hanci ya face, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Wannan ya nuna cewa baya raba tsakanin kurkurar baki da shekarwa, yana yin su ne da lokaci ɗaya da ɗiba ɗaya. An fahimta? Don haka kaga kenan idan mutum ya zo alwala a sunna, ba wai zai kurkura baki sau uku ba ne, saɓanin yadda malam yake faɗa. Malam yana nuna cewa zai kurkura baki sau uku ne, shekar hanci sau uku. Zai iya ɗaukan ma'anar sai ya gama kurkurar baki sau uku, sannan ya dawo shekar hanci sau uku. Zai iya ɗaukan ma'anar idan ya ɗebi ruwa sau ɗaya kurkurar baki, sai ya ɗebo sau ɗaya ya sheka hanci, sai ya sake ɗebo sau ɗaya kurkurar baki, sai ya sake ɗebo sau ɗaya ya sheka hanci, ya sake ɗebo sau ɗaya kurkurar baki, ya sake ɗebo sau ɗaya ya sheka hanci. Duk wannan zai iya ɗauka a maganar malikiya, a fahimtar malikiya. To amma dukka wannan tunda hadisi ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalam baya rabawa, to yanzu abinda yafi dacewa da mai alwala, yafi dacewa da sunna, shine idan mutum ya ɗebi ruwa sau ɗaya da shi zai kurkura baki da shi zai sheƙa hancinsa, ba zai raba tsakaninsu ba sai har in ya gama, sai ya zama kurkura da shaƙa, kurkura da shaƙa, kurkura da shaƙa sau uku ɗiba uku. Malam ya ce al-khamisatu mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bi an yudkhila sababataihi fi simakhaihi wa yaj'ala ibhamaihi ala zahirihima. Malam ya ce sunna ta biyar mashul uzunaini, shafa kunnuwa biyu, zahirihima wa batinihima, shafar bayansu da shafar cikinsu, bayansu bayan fatar kunne, cikinsu kuma cikin fatar kunne. Wa yaj'ala ibhamaihi ala zahirihima, sai ya sanya na'am bi an yudkhila sababataihi, ta hanyar ya sanya yatsunsa biyu na manuniya, yatsunsa biyu na manuniya fi simakhaihi, cikin ƙofar kunnuwansa, ƙofofin kunnuwansa biyu. Wa yaj'ala ibhamaihi, sai ya sanya kuma manyan yatsunsa nan ala zahirihima, a ta bayan kunnuwa, da haka zai shafa sai ya waina. Yawwa, sai ya waina su, shine sai cikin ya samu ita yatsa manuniya tana shafa cikin kunne, ita kuma babbar yatsa tana shafa wajen kunne. Wannan shi ana yin sa ne da sabon ɗiba, afwan, ana yin sa ne da ɗiban shafar kai, ana yin sa ne da ɗiban shafar kai. A malikiya kamar da zai zo mana da sabon ɗiba ake, amma ya abin da ya tabbata sunna, annabi sallallahu alaihi wasallam baya raba shafar kunnuwa da shafar kai. Idan ya shafa kai ya kammala, baya ɗebo sabon ruwa sai kuma ya shafa kunnuwansa. Hadisi ma ya tabbata ingantacce, al-udhunani min ar-ra'si, kunnuwan nan guda biyu suna daga kai. As-sadisa sunna ta shida, tajdidul ma'i limashil udhunaini, sabunta ruwa don shafar kunnuwa biyu. Na yi magana a kai yanzu. As-sabi'atu sunna ta bakwai, raddul yadaini fi mashir ra'si, dawo da shafar kai, raddul yadaini, dawo da hannaye fi mashir ra'si, yayin shafar kai. Malam ya sanya wannan daga cikin sunna, duk da cewa annabi alaihi salatu wassalam a alwalarsa bai bambanta tsakanin shafawa daga goshi zuwa ƙeya da kuma dawowa daga ƙeya zuwa goshi ba. Kawai da ya gwada sahabbansa shafar kai, yana farawa daga magabacin kai ya tafi zuwa ƙeya, sannan ya dawo da hannayensa. To amma abinda malamai suka duba shine Al-Qur'ani cewa yace wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku. Sai aka ga manzon sallallahu alaihi wasallam idan ya shafa ya tafi sai ya dawo da shi, To idan aka dubi larabci, ma'anar larabci, menene abinda za a iya ce masa shafa? Shin wanda ya shafa kansa da hannaye guda biyu, wanda ya shafa kansa har zuwa, saɓani yana da ɗan faɗi, yana da ɗan faɗi domin sun asali sun fara magana akan shin shafar gaba ɗayan kai shi ne zai ɗauki ma'anar shafa, ko kuma shafan wani wuri ma a kai ko da ba gaba ɗaya ba zai iya ɗaukan ma'anar shafa. An gane ko? Yayin da wasu suke ganin cewa idan mutum ya shafa abin da ya kai rabin kansa ya yi shafar kai, wasu na ganin ya shafa abin da ya kai ɗaya bisa uku ya yi shafar kai, kamar malikiya suna ganin mutum bai yi shafar kai ba sai ya shafa kansa gaba ɗaya da hannaye guda biyu, wannan kuma shi ne ya dace da sunna. Sai dai shin idan mutum ya shafi kansa da hannaye guda biyu ya tafi keya, shin za a kira wannan abun shafa? A larabci za a kira shi shafa. Sai suka ce to idan za a kira shi shafa a larabci, to dawowa da shi zai zama kenan mutum ya sauke farali, tunda alqur'ani cewa ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku, kuma yanzu ya shafa. To duk abin da za a kira shi shafa, in dai ya tabbata shafa ne, to ya sauke farali idan ya yi shi. Sauran abin da ya daɗa a kan haka maimaitawa ne, to wannan shi hukuncinsa ba zai zama ɗaya da na farko ba, sai zama kamar dawo da shafar kai, maimaita shafar kai ne a bayan da mutum ya yi. To idan na farko zai ɗauki ma'anar shafa, na biyu maimaitawa ne, to farali ya faɗi daga na farko, to na biyu sai dai ya dawo ya zama sunna kenan, domin ba zai zama farali biyu ba, farali ɗaya ne. Idan an sauke shi da yin na farko, to na biyu sai dai ya dawo ya zama sunna kenan. Wannan hasashe ne irin na malamai, Ubangiji ta'ala ya ji kansu da rahama ya ba su ladan kokari. Amma idan shari'a ta baiwa kalma ma'ana, to ana baiwa wannan kalma ma'anar shari'a ne, ba a koma ma'anar larabci, ba a koma ma'anar larabci har sai idan ma'anar shari'a ba za ta zauna ba saboda wasu dalilai da suka hana. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mai bayanin alqur'ani, mai bayanin abin da alqur'ani yace, mai kwatanta abin da alqur'ani yace ayi, a wurinsa ne za mu gani sai mu fahimci me alqur'anin yake nufi. To idan alqur'ani yace mu yi abu, sai manzon sallama yayi wannan abun, sai muka ga kuma ga yadda yayi, sai zama bai canza wani tsari ba hakan yake yi, to za mu ɗauki wannan aikin nasa fassara ce ta wannan alqur'anin, sai ya zama wannan aikin kwacakom shi ne abin da alqur'anin yake nufi ba waninsa ba. A nan za mu ce shafar kai da tafiyarsa da dawowansa shi ne abin da alqur'ani yake nufi da wamsahu bi ru'usikum, shi ne abin da alqur'ani yake nufi da wamsahu bi ru'usikum. Kadai illa iyaka, menene hukuncin wanda bai shafi kai ba kwata-kwata alwala? Za a ce idan yayi sallah, sallar shi ba tai ba. Menene hukuncin wanda ya shafi kansa bai dawo da shafar kai ba? Ya shafa sai ya tafi keya, amma sai bai dawo da shafar kan ba, sai ya bar shi haka. Za a ce idan yayi sallah, sallar shi ta yi, amma ya yi babban kuskure. Me yasa sallar shi ta yi? Saboda ba shafar kan ne bai ba kwata-kwata, amma bai yi ada'insa, bai sauke shi kamar yadda sunna ta karantar ba. To wasu abubuwa na shari'a kuma haka ne suke. Yanzu kamar tsayuwa Arafa aikin hajji, kaga alqur'ani tsayuwa Arafa kawai yayi bayani. Manzon sallama ya tsaya Arafa da rana, ya jira rana ta faɗi wani bangare na dare ya shiga, sai ya bar Arafa. Sai zama Arafa ta haɗa bangaren dare da bangaren rana, wanda bai je Arafa ba kwata-kwata, to ba shi da aikin hajji. Amma wanda ya je Arafa da rana, ko ya je Arafa da daddare, bai samu ɗayan bangaren ba, to aikin hajjinsa ya yi, sai dai kawai ciko ya biyo shi. Sai dai a je a yi maganar maganar fidiya da yanda za a yi cike wannan gurbin da wasu ayyuka na ibada da zai cike gurbin, amma dai aikin hajjin bai faɗi gaba ɗaya ba saboda ya samu wani sashi. To kamar haka ne, so dawo da shafar kai ba abu ne a wato ƙarfinsa ya wuce a takaita shi a sunna, ba abu ne da mutum zai ɗauke shi cewa ganin damarsa ne, in bai ga dama ba, in ya ga dama ba sai ya dawo da shi ba. Shari'a ce ta Annabi sallama haka ake shafar kai, haka aka ga yana shafar kai. Athamina na takwas, tartibu fara'idhihi, jera farillansa, wato farillan alwala ɗin, wannan sunna ne. Me ake nufi da jera farillai? Shine fiska, hannu, kai, kafa, wannan farilla ne, jera su, a jera su sunna ne. To wai abin nufi cewa jera su sunna ne, da a ce mutum zai wanke hannu sai ya wanke fiska, sai ya wanke kafa, sai ya shafa kai, to ba za a ce alwalar shi ba ta yi ba, sai dai za a ce ya bar sunna, za a ce ya bar sunna. Akwai hadisi mai rauni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa ganinsa ya faro alwala daga kafa, amma wannan hadisi ne mai rauni. Annabi alaihi salatu wasalam bai inganta ba daga gare shi, ka iya cewa bai taɓa yin alwala a burkice ba, yana alwala ne da alqur'ani ya jero gaban alwala. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Tambihun, fadakarwa, man taraka fardan min fara'id alwudu'i, wanda ya bar wani farali daga cikin farillan alwala, bainahu ya'ti bihi thumma yu'idu as-salata, to zai zo da wannan farali sannan ya maimaita sallah. Wa man taraka sunnatan, wanda kuma ya bar wata sunna cikin sunnoni, bainahu la yu'idu as-salata, to shi ba zai maimaita sallah ba. Wa yaf'alu tilka sunnata, zai dai aikata wannan sunna, lima yustaqbalu min as-salawat, don abin da ake fuskanta na salloli. Wato malam yayi maka tambihi dan ya bambanta maka tsakanin sanin ka farilla da sanin ka sunna. Wannan kuma shine roman ilimi, ba wai kadai kai karatu ka tashi ka tafi ka ce na iya farillan alwala, ko na iya sunnonin alwala, ko na san na haddace farillan alwala, ko na haddace sunnonin alwala ba. A sirrin da ke ciki shine ba zancen ka haddace su ba, guda bakwai ne zan iya kirgo su, kai ba za ka iya kirgo su ba, duk rikicin ba nan yake ba. Rikicin a yanda yake shine, shin ka san hukuncin barinsa, ka san hukun me zai biyo baya idan ka bari? In ka bar farali ka kiyaye abu kaza, farali ne, idan ka bar shi kai sallah a haka, lokacin da ka gano ko ka tuno ko ka samu dama, za ka maida wannan faralin kuma za ka sake wacce sallar, ka san wannan hukuncin, shine kana da ilimi. Shin abin da yake sunna ne, ka san cewa idan sai da kai sallah ka gano shi, za ka je ka gyara shi ne don sallar gaba ta baya ta wuce, ko ku baka san haka ba? In ka san haka shine ilimin, shine bambancinka da jahili. Idan baka san haka ba, to haddace sunnoninka guda takwas ko farillanka guda takwas ba su yi maka amfani ba. Ke sai ga limami yana koyar da yara abinan farillan alwala guda bakwai ne, ya haddace, sun haddace sunnoni bakwai, sunno farillan sallah 15, sunnoni kaza, duk ya haddace, ya iya yayi komai, ana gafarta malam gafarta malam. Amma in ya san matsala a cikin sallah yana limanci, sai dai a sake ta, ga abin ya haddace su guda nawa ne, amma in sun rikice ya zai yi da su bai sani ba, to kaga wannan babu ilimi, sai hadda. To mu bambanta tsakanin me, tsakanin zunzurutun hadda da kuma fahimta. Fahimta tana da matukar muhimmanci a babin ilimi. So wannan tambihin da malam yayi yana da muhimmanci mu fahimci sirrin ware farillai da sunnoni, ba wai shine a haddace su ba, ba shine sirrin ba. Ka tsiye mutum ya kasa kawo maka sunnonin alwala guda takwas, ba shine matsala ba. Matsala shine a tambaye shi me hukuncin kaza a cikin alwala, ya kasa sanin me hukuncinsa. An gane, ce masa menene hukuncin wankewa sau uku sai ya turus. A tambaye shi me hukuncin wanke hannu zuwa gwiwar hannu zuwa tsugurguma ya turus. To wannan shine alamun jahilci. Amma a ce masa fardan alwala guda nawa ne ya ce ka gani. Akwai alamun jahilcin amma ba su ne aibu ba. Za a iya samu mai ilimin ma ya kasa kiyaye guda nawa ne? Za a iya samu. Shi yasa da manzon sallama ya ce inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna. Lallai Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Malamai suka yi ta magana a kai suka ce ba fa ana nufin wanda ya haddace su ba. Wanda ya haddace su daga suna na farko har zuwa na ƙarshe kawai ya zama ɗan aljanna ba haka ake nufi ba. Isa'i ba su haƙƙoƙinsu, ya san waɗannan sunaye, yana aiki da abin da suke hukuntarwa, yana kuma kwatanta roƙon Allah da su, kuma yana wato ya ajiye Allah a zuciyarsa da irin girman waɗannan sunayen da suke zuciyarsa da sauransu. Wannan shi zai taimake shi har ya ga kaga sunayen su sanadin samun gidan aljanna. Domin sanin su zai ƙara mutum tsoron Allah, zai ƙara mutum sanin Allah, zai ƙara mutum ya kusanci abin da zai amfane shi, ya nisanci abin da zai cutar da shi. Kaga dai wato sun buɗe masa hanya ce ta samun aljanna. Ba wai zallan haddace su ne kawai shikenan zai mutum ya samu aljanna ba, kuma suna kuskuren fahimtar ilimi. Malam ya ce wa fada'ilu mustahabban alwala kuma 11 ta su 11 ne. Al'ula mustahabbi na farko at-tasmiyatu ya bismillah bi ibtida'il wudu'i yayin fara alwala bi an yaqula shine ce bismillah wa idha nasiyaha idan ya manta ta bi ibtida'ihi lokacin farawa shi thumma tadhakkaraha sannan ya tuna ta fi asna'ihi a lokacin da yake cikin alwala a tabiha ya zo da ita. Mas'ala ta bismillah yayin fara alwala mun yi magana a kanta. Athaniya na biyu addu'a ba'da al-faragi minhu, yin addu'a bayan kammala alwala din. Ya an ya kula kamar ya ce wa huwa rafi'un tarafahu ila sama, yana mai daga wato ganinsa zuwa sama, yana mai daga ganinsa zuwa sama. Akwai banbanci tsakanin rafi'un tarafahu da kuma rafi'un ra'asahu. Yau rafi'un tarafahu yana mai daga ganinsa sama, ba yana mai daga kansa sama ba, a ganinsa sama. Haka daga kanka da fiskarka ba ta kalli sama ba, ganinka ne ya kalli sama. Saman nan tana da girma, ba ce ake sai saitinka ne sama ba. Kaga in ka dauka sai saitinka ne sama shine sai ka lankwasa kanka kenan sannan ka gano sama. Amma sama ga ta can, ga jinan nan da sama nake ganowa. Dan haka sama tana da nisa, karka adabtar da kanka, ka kalli ta gabanka. Saman da take gabanka ita ma sama ce, shine ka daga kallonka sama kenan. Rafi'un rafi'un tarafahu ila sama, yana mai daga kallonsa zuwa sama. Yace ashhadu an la ilaha illallah, ina shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah. Wahdahu la sharika lah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne. Allahumma ja'alni min at-tawabina, ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba. Wa ja'alni min al-mutatahhirin, kuma ka sanya ni daga cikin masu tsarki. To kaga nan malam bai kawo cikon dama da ake kawo mai rauni ba ko me. Wa ja'alni min ibadika salihina, wannan shi bai inganta ba. Yadda malam ya tsaya dinan shine ingantacce, shi ya tabbata. Idan mutum ya kammala alwala to sai yayi haka. Kuma abin da ya zo a hadisi kenan, gani ake daga sama ba yatsa ba, ko zai su daga yatsa haka sama? Ya abin da hadisi ya ce shi gani ake dagawa. Athalitha mustahabbi na uku, Allah ya takallama fi wudu'ihi, kada yayi magana a cikin alwalarsa. wannan musahabi ne malam yace kar mutun yayi magana a cikin alwala da haka yake a wajen da yawa daga wajen cikin malaman fiqh jumhurin malamai sun karhanta yin magana yayin alwala wala Allah hakan saboda kar ya shagaltar da shi yana cikin wata ibada ce kar ya shagaltar da shi shi yasa suka sanya shi makaruhi amma in ba haka ba malamai suka ce babu a samu wani abu ba wani dalili ko na alqur'ani ko na sunna wanda ya hana mai alwala ko mai wanka yayi magana lokacin da yake irin wanka kamar an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana yana wanka daga bayan daki yayi magana yana wanka amma lokacin da mutum yake biyan bukata yake tsuguno to a lokacin baya magana amma don yana yin alwala ne ko yana wanka kasancewa sai yana bandaki yayi sirara yana wanka baya hana ya magana in dalilin magana ya taso amma ba hira ba kawai tadi in dalilin magana ya taso ana neman wani abu mata gidan tace ni ina ga ajiye kaza ne tace duba wuri kaza babu laifi sai ya magana to haka mai alwala in dalilin alwala ya kama sai yayi amma babu dalili haka kawai ya ta surutu cha yana alwala duya shagala wasu ma suka ce har ma wasu wasi ya iya shigansa yazo yana ta surutu har yazo yana shakka ya wanke wuri kaza ko bai wanke ba duka saboda ya dafi shi yasa wadansu ma suka zo da wani hadisi na ƙarya cewa wai idan mutun ya fara alwala to za a kawo ƴan matan aljanna ko guda takwas ne ko nawa ne da ya fara alwala duka su takwas din kowa tana cewa ina son ka da yayi magana sau daya sai wannan ta ce ban na son ka in ya ƙara yin magana sai wannan ma ta ce ban na son ka da haka har sai idan yayi magana sau takwas duk sai su watse shikenan to kaga a hada a wata alwalar dadin abun ma da ke ana maimaitawa da haka dai ai zai tara ko tunda wata alwalar magana hudu zai yi ko uku kaga yana da ajiyar mata hudu ko biyar da haka ai zai tara dai tunda dai shi Allah mai hikima mai rahama da jin kan bayinsa sai zan yi ibadar da yawa tana ta maimaituwa in kai asara anan sai ka cike a can kuma dama shine muminin ai bari a ɗebe wannan shine muminin an fahimta ba yawwa wannan shine imanin so waɗansu kuma suka ce waɗansu wata riwayar kuma ta ƙarya ta ce ya kofofin aljanna ne ake budewa idan yayi magana sau ɗaya sai a rufe in ya sake sai a rufe waccar ma in ya sake sai a rufe kaga wannan me yayi zafi a alwala a dinga rufe ma kofar aljanna a magana alwala ai kaga abun ka dubi abun sai kaga cewa abun ai tsananin yayi yawa rahamar Allah ta wuce a ce dan kai magana alwala kawai shikenan sai a rufe ma kofar aljanna inda a ce haka yana sa a rufe kofar aljanna manyan zunuban nan su kuma kofar me za a rufe ai kaga su kan sai dai kawai asine wa mutum albarka kawai shikenan gaskiya gurgurdan abin da na karanta malamai suka ce babu wani abu da ya zo tabbatacce wanda yake cokaciya dangane da magana yayin alwala sai dai malamai duka sun tafi akan cewa ba abin so bane ba shine abin da yafi ba idan mutum yana alwala yana magana to ya bar abin da ya kamata amma dai hakan ba zai cutar da alwalarsa ba zai kuma cutar da shi ba insha Allahu ta'ala. Arrabi'a mustahabbi na hudu qillatul ma'i bila haddin kal ghusli malan yace takaita ruwa karancin ruwa bila haddin ba tare da iyaka ba tunda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana alwala ne da mudu ɗaya ko mudu biyu wato tafin hannu yana wanka da mudu uku to kaga idan har mai alwala zai yi alwala to ana bukatar shi da ya takaita ruwan kar ya fatali da ruwa. Ya zo cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Sa'ad yana ta fatali da ruwa a wajen alwala, yace da shi ma hadal israf ya Sa'ad. Sa'ad irin wannan bannafa. Sai Sa'ad yace a filmai israf, ya maikin Allah yanzu ruwan ma hadda shi ma akwai dokar abunan barna, in akwai shi ai kawai akwai shi, shi ya fahimtar sa. Sai yace wa in kunta ala naharin jarin, koda ko kana kan korama kan kogi mai gudu, zaka takaita ruwa. Kalgusli kamar yadda a wanka ma yake ba shi da iyaka, ngancin nan bibila haddin babu banda iyaka, mana ba iyakan ce maka karancin abin ruwan da zaka alwala da shi ba, ba ce maka kai alwala da mudu ɗaya ba, ko kai alwala da yar karamar buta lita ɗaya ba, ko rabin lita, a ba ai maka iyaka ba, kai dai kasancewa ka takaita ruwa ba kai fasali da shi ba, kawai shi ne ido ba mudu ba, amma ya san kima. Ma'a ihkamihima, tare da kyautata su, bi kasril hamzati, da kasrawa hamza din, ihkam ba ahkam ba, ba fata ba. Ma'a ihkamihima, mana yace ai itqanihima, ai kyautata su, fassarawa yi, tare da kyautata wankewan, wankan ko alwalar. Alkhamisatu, mustahabbi na biyar, as-siwaku, yin shiwaki, bi'udin ratbin, da ice danye, au yabisin ko da bushashe duka. Wal akhdaru afdalu, sai dai danyen kore yafi, kore yafi, li ghairi sa'imi, ga wanda ba mai azumi ba, saboda yana da indiya da ka samu danye kuma kore, to baka rasa shida ko daci ko bauri ko ganci ko tasiri na itacen ko kamshi ko na makamancin haka. Sai shi yasa malace li ghairi sa'im, ga wanda ba mai azumi ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi yake shiwaki, shiwakin sa ice ne kuma danye. Fa in lam yajid udan, in kuma bai samu ice ba, fa bi isbu'ihi aw bi shay'in khashin, to sai yayi da yatsarsa, aw bi shay'in khashin, ko kuma da wani abu mai kaushi kamar brush. Wa yastaqu bil yumna, sai yayi aswaki din da hannun dama, wa yakunu qabla alwudu'i, saboda suwaki tsafta ne, babin tsafta kuma ana gabatar da dama, sai da hannun dama. Wa yakunu qabla alwudu'i, kuma ana yin sa ne kafin alwala. Wa yatamadmadu ba'dahu, sai ya kurkura bakin bayan sa. Kun ga nan mallan ya bamanta mana tsakanin suwaki da kurkuran baki, yace ana yin sa ne kafin alwala, sannan ya sanya yatsa a wani gurbi, a gurbin kurkura baki, a gurbin suwaki, ya sanya yatsa a gurbin aswaki, da yace me, fa in lam yajid udan, idan bai samu ice ba, fa bi isbu'ihi, sai da yatsa shi, aw bi shay'in khashin, ko da wani abu mai kaushi. Da haka yanzu da suwaki da yatsa da brush matsayin su daya, to kaga yatsa ba ta shigowa kenan cikin kurkurar baki, kurkurar baki ita kuma tana cikin alwala, suwaki kuma da muqarrabansa suna kafin alwala. Akwai tabin, yawwa. Malam yace wa idha ba'uda ma bainal wudu'i was salati istaka, idan aka samu tazara tsakanin alwudu, alwala, wassalati da sallah, istaka, malam yace sai yayi shiwaki. Idan tsakanin alwala da sallah yayi nisa, shine ba'uda, yayi nisa, istaka, to sai ya sake shiwaki, saboda hadisan shiwaki riwaya biyu ne, akwai la'amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, akwai kuma la'amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, da na umarce su da yin shiwaki yayin kowace alwala ko tare da kowace sallah a wata riwaya. To wannan sai nuna cewa kamar yadda ake bukatan suwaki a alwala, haka ake bukatan su a sallah. Don haka idan mutum ya yi suwaki a alwala yayin da zai yi sallah, to ma'anar su ɗaya da yayin alwala da yayin sallah, tunda yanzu sallah zai yi dama. Don haka lokacin da ya yi suwakin sallah zai yi, to suwakinsa na lokacin alwala shi ne suwakinsa na sallah, ya zama abu ɗaya. Idan kuma lokacin da ya yi alwala daban, lokacin sallah daban, to yayin sallah ma akwai riwaya ta suwaki. Don haka anan an so ya sake yin suwaki don yin sallar. Sai zama waɗannan hadisan guda biyu duka suna aiki, suna haɗuwa tare su yi aiki yayin da aka haɗa alwala da sallah, suna rabuwa yayin da aka raba alwala da sallah. To shine ma'anar faɗin malam wa idza ba'uda ma bainal wudu'i was salati istaka, idan tsakanin alwala da sallah yayi nisa, to sai ya sake suwaki. Na'am. Wa in hadarat salatun ukhra, malam yace idan wata sallah ta daban ta halarto, wa huwa ala taharatin, yana nan akan tsarkin sa, istaka lithaniya, sai suwaki don sallah ta biyu din da ta zo ta. As-sadisa mustahabbi na bakwai, na shida, an yatawadda'a fi makanin tahir, yayi alwalashi a wuri mai tsarki, wannan mustahabbi ne. Yayi alwalashi a wuri mai tsarki saboda gabansa su kubuta daga najasa. In wuri ne mai najasa babu aminci, yana alwala, wani abu na najasa ya fatsu jikinsa. Amma idan wuri ne mai tsarki kaga akwai aminci. So in ba larura ba, mutum ya nisanci wuri mara tsarki saboda gudun kada najasa ta taba shi bayan ya yi kammala alwala, tunda ba alwala ce kadai ake bukata ba a sallah, har ana bukatan ya zama ba najasa a jikinsa ko a jikin tufafinsa. To shine hikimar cewa alwala a wuri mai tsarki, amma ba wai bata yi bane. In an yi alwala a wuri mara tsarki din ba wai bata yi bane, tayi in dai an yi ta. Wasu zaka ji ma suna tambaya, ya halatta yin alwala a ban daki? Haka wasu suke tambaya, ya halatta yin alwala a ban daki? Ce yi mana, in dai za a yi wankan janaba a ban daki, a yi wankan janaba ai ya fi alwala ma girma, amma a ban daki yake. As-sabi'a mustahabbi na bakwai, an yakuna al-ina'u an yaminihi, wannan kokon alwala din ya kasance ta damansa, in kana maftuhan, idan buɗaɗɗe ne, saboda zai dinga tsindima hannun ne yana ɗaukowa, hannun dama ne mai ɗebowa ba hannun hagu ba. To kaga dan ya samu sauƙin tanawuli, dan ya samu sauƙin ɗiban ruwan, shine ya ajiye shi ta dama. Idan ya ajiye shi ta hagu kuma yana ɗebowa da dama, kaga akwai wahala, akwai nau'i na mashakka. To shine hikimar a dawo da shi ta dama. To amma nan da malam yace in kana maftuhan, idan abu ɗaya yake, ya kamata ka fahimci wani zance daban wanda malam bai faɗe shi ba. Shine kinan ba a rufe yake ba, kamar butocinmu. To za a aje shi ta hagu ne, saboda nan kuma da yaya dama za ta karɓi ruwan, sai in hagu ta tankaɗo shi, za ka sai a aje shi ta hannun hagu, sai hagu sai ta tankaɗo ruwan akan dama, sai dama ta karɓa. Za ka in rufaffe ne yana ta hagu, ana zubowa dama, idan buɗaɗɗe ne yana ta dama, dama tana ɗebowa kanta. As-samina na takwas, an yuqaddima ghasl al-mayamin 'ala al-mayasir, ya gabatar da wanke damammaki akan haguna. Kamar yadda muka sani, wanke hannun dama kafin hagu, wanke kafar dama kafin ta hagu. At-tasi'a na tara, an yabda'a bi muqaddamir ra'si, ya fara shafar kansa daga matsarar gashi, daga mafarar gashin kai, kamar yadda muka yi bayani a fatishin farillai. To fara daga matsarar gashi yana nuna cewa wata magana da na yi ɗazu na maganar malamai dangane da cewa shin sai an shafi gaba ɗayan kai ne sannan ya zama an sauke farali, ko kuwa idan an shafi wani ɓangare na kai shi ma ya yi. To kun ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya shafi wani ɓangare na gashin kansa sannan ya ƙarasa shafan akan safa, yana nuna cewa ba sai lallai gaba ɗayan gashin kai ya an taba shi ba kafin shafa ta yiwu. Amma wannan akwai uzuri cewa za a ce ai rawani ne a kansa shi yasa. Afwan, shafa akan me nace? Safa ko? Kuskure ne. Shafa akan rawani. Ya shafa wani bangare na gashin kansa ta gaba, sannan ya karata shafa sauran shafan akan rawani. Amma wannan ai rawani ne a kansa. Amma wanda ba rawani a kansa za a ce ya shafi wani tozon gashin kansa ne kawai shikin ya gama shafar kai? Ai bai kamata ba. To wannan magana ce malam yake magana cewa to mustahabbi ne mai shafar kai ya faro daga matsarar gashin kansa, ko da a ce ma dai in ba daga nan ya fara din ba, in ya shafa ya yi shafar kai, amma ya faro daga matsarar gashin kansa. Malam ya ce al'ashiratu mustahabbi na goma, an yurattibal masnuna ma'al masnuni, ya jera sunna tare da sunna, duk sunnoni ya jera su suma. Me ya jera su? Kalmadmada, kamar kurkurar baki, walistin shaka da shekarwa. Kurkurar baki sunna ne a malikiya, shekarwa ruwa sunna ne a malikiya, dawo da shafar kai sunna ne a malikiya, shafar kunnuwa sunna ne a malikiya. To kamar yadda suke nan a haka, malam ya ce sunna ne a zo da su a haka. Kar mutum ya shekarwa sannan zai ce da kurkurar baki, ko ya ce sai ya dawo da shafar kai sannan ya shekar hanci, ko kuma ce sai ya yi shafar kunne sannan ya dawo da shafar kai. Su ma sunnonin yadda suka zo a jere, to sunna ne ya jera su. Alhadiyatu ashar na goma sha ɗaya, an yukarrira al-maghsula thalathan, ya maimaita a wurin wankewa sau uku, bi khilafil mamsuh, sabanin gurin shafawa, wa huwa ar-ra's wal-udhunani, shine kai da kunnuwa biyu. Fa innahu la yustahabbu takraru masihi, to wannan ba mustahabbi bane wato maimaita shafawa. Shafar kai sau ɗaya ake yi, aje a dawo shikenan. Shafar kunne ma sau ɗaya ake, ba sau uku ba. Haka yake a sunna. Sauran gurin wankewa kuma su kuma sau uku uku ake wankewa, har kafa sau uku ake wankewa, shi ma haka yake a sunna. To wankewa sau biyu sau ukun sunna ne, mustahabbi ne. Amma abin da ya daɗu akan wankewa sau uku, bayan mutum ya riga da ya kyautata wankewan, to wannan shine malam ya magana akai cewa ba shari'a bane, shine tambihi. Aziyadatu ala thalathati ghairu mashru'a, ƙari akan wanki uku, guraren da aka ce a wanke sau uku, ƙari akan wanki uku, fiska mutum ya wanke sau hudu ko hannu mutum ya wanke sau hudu, ghairu mashru'a, wannan ba shar'anceccen abu bane, bid'a ne. Waqtulifa hal tukrahu au tumna'u, malam yace kuma an yi sabani, shin makaruhi ne karawa din, au tumna'u ko kuma haramun ne an ki? Qaulani mashhurani, malam yace dan tuka bi ne shahararru, wannan an ki din ma'ana an hana haramun ne, bid'a ne, zai iya haifar da wani sabon abu a addini. Wala yustahabbu italatul gurrati, malam yace kuma ba mustahabbi bane tsawaita gurra. Gurra shine hasken haske na gaba. Wa hiya ziyadatu ala ma wajaba ghasluhu, shine kari akan abin da ya wajaba a wanke shi, min alwajhi na fiska, walidani da hannaye, ma almirfaqaini, tare da tsugurgumai guda biyu, wala mashur raqabati, ko kuma shafar keya yayin shafar kai, wala ba'sa bi masil adai bil mandil, malai yace amma babu laifi idan mutun ya goge gabansa da handkerchief ko da wani towel ko wani makamancin haka. Abinan abinda malai yake magana ishara ce zuwa ga hadisin Abu Hurairah yadda Allah ya gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurdan muhajjalina min atharil wudu'i, wa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta ranar alkiyama za a tashe su, za a kiraye su, ghurran muhajjalina, suna wato masu hasken gabbai, suna masu hasken gabbai, min atharil wudu'i, na alamun alwala. Don haka za mu tashi ranar alkiyama, fiska tana haske, hannaye suna haske, kai yana haske, kunnuwa suna haske, hanci yana haske, baki yana haske, kafafu suna haske, min atharil wudu'i, wato iya alamar gurin da ruwan alwala yake kaiwa. Manzon Sallama haka ya faɗa. Abu Hurairah sai ya ce fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu a wata riwaya wa tahjilahu falyafal. Wannan kuma idraji ne. Abu Hurairah ya ce wanda a cikin ku zai iya ya tsawaita haskensa to ya aikata. To ya tabbata cewa Manzon Sallama ba shi ya faɗi wannan ba. Cewa wanda a cikin ku zai iya tsawaita haskensa ya aikata. Har Abu Hurairah ma aka rawaito wajen alwala in ya tashi wanke hannunsa sai ya kai dantse. In ya tashi wanke kafarsa sai ya kai kori saboda wai hasken ya karu ranar alkiyama. To shi wannan ijtihadi ne na Abu Huraira. Da ya ji Manzon Sallama ya faɗi falalar sai ya yi kwaɗayin ya taɗa tsawon wajen saboda hasken ya ƙara tsawo. Sai ijtihadi. Ijtihadin zahar ya fito a cikin hadisin. Har aka gama yana aikatawa aikace. To anan malansa yake cewa ba musahabbi bane. Abinda malam yake nufi shine Manzon Sallama bai yi umarni da a ƙara tsawon gurin alwala ba. Ijtihadi ne na Abu Hurairah. Manzon Sallama bai yi umarni da a ƙara hasken gurin alwala balle a kira shi cewa wani abu musahabbi ko wani abu sunna. Kuma ba ga annabi din yana ƙarawa ba. An fahimta ba? Amma dai abinda annabi ya faɗa shine gurbin da ake wankewa na alwala za a tashi yana haske ranar alkiyama. Ubangiji ta'ala ya haska mana gurabin mu na alwala. Abinda muka yi daidai Allah ya bamu ladan shi, kuskure kuma ubangiji Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ece dangane da wankewa sau daya zuwa sau uku nan idan mutun yayi alwala kuma sai ya sassaba adadin wankewan a gaban wannan ya wanke ta sau biyu wannan ya wanke ta sau uku wannan ma sau daya yaya alwalar shi tayi ko yaya? Amsa ana shine alwala tayi matukar ya kyautata wankewan sai dai ya bar sunna, domin sunna shine a yi ta bai ɗaya. Ya tabbata Annabi Sallama ya yi ta bai ɗaya sau ɗaya, ya yi ta bai ɗaya sau bibbiyu, ya yi ta bai ɗaya sau uku uku. To kaga idan mutum mai ɗaɗɗaya zai sai ya zaɓi mai ɗaɗɗaya ya kyautata wankewa, idan mai bibbi zai sai ya zaɓi mai bibbiyu, idan mai uku uku zai zaɓa. Amma jirkita su haka can yayi biyu nan yayi uku ya taho ya dauko abun babu tsari, amma hakan ba zai hana alwala ta yi ba. Wa alaikum salam. Na da wanda yayi alwala sai ya shafi wani bangare na kansa, aka masa magana sai ya ce ya Allah cewa ce wamsahu bi ru'usikum ya to wannan ita ce hujjarsa. Yaya za a yi da shi? Shine nake cewa wamsahu bi ru'usikum, Allah shafa kawai ya ce. Wannan fassarawa ne da luga, ba a fassara alqur'ani da zallan luga idan akwai fassara ta shari'a. Idan shari'a tana da fassararta to ba ka fassarawa kai. Wani mutumi irin masu irin qur'ani din nan tun na dan rigima ta haka na dan karami sun je suna wa'azi a garinmu, sai yana kwandemin salati ibrahimiya yana cewa ƙarya ne, ba wani abu kaza ba wani abu kaza. Ne sai nace masa to gashi nan ai Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gashi Allah ya umarni da a masa salatin, to yaya za a masa salatin kenan? Sai ce ai salati addu'a ne. Sai ce ai abinda ke nufi da salati addu'a ne. To kaga matsalar anan shine shi ma'ana ya bewa gurin na luga. To duk gurin kuma da aka ce, duk kalmar da aka ce shari'a ta bata tata ma'anar, to ma'anar shari'a ake fassara kalmar da shi. Yadda Allah ya ce zakka, to ba zakka a wajen Larabawa za mu ɗauka ba,
inda Allah ya ce aqimus salata ba sallah a wajen Laraba za mu dauka ba, inda Allah ya ce as-siyam ba as-siyam a wajen Laraba za mu dauka ba, kuma as-siyam a wajen Larabawa yana daukan kawai kamewa, ko ma hukuncin kamewa ce. Inni akhafu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Kaga anan Maryamu cewa tace ta dauki azumi, amma na me, na magana. Azumi me yake nufi shine kamewa kawai, amma shari'a sai ta dauki kalmar as-sawm sai ta bashi wata ma'ana ta daban. Kutiba alaikumus siyam idha kana yawma sawmi ahadikum wala yarfuth wala yafsuk man sama ramadana. Duk wannan akan ma'anar azumin da muka sani, ba za mu zo mu koma ma'anar luga mu ce a to ai tunda as-siyama azumi shine kawai kamewa, dan haka kawai ba sai na bacci da sha daga alfijir har zuwa faduwar rana ba, barin ci da sha daga alfijir har zuwa faduwar rana wannan amanar shari'a ne, amma amanar Larabawa ba zancen daga lokaci zuwa lokaci kaza, ko na dan lokaci kaza ka kame daga wani abu za a ce kai siyam. To kaga irin wannan mai irin wannan tawilin duk sai a kawo masa waɗannan. Da me ya fassara azumi? Alqur'ani yayi bayanin yadda ake azumi gaba daya. Da me ya fassara sallah? Alqur'ani yayi bayanin yadda ake sallah gaba daya. Da me ya fassara zakka? Alqur'ani yayi bayanin yadda ake zakka gaba daya. Kaga in kana so ka samu yadda aikin yake sai ka koma zantuka da ayyukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ba wai kadai fassara kalmar da Larabci ba. To haka shi ma wannan wamsahu bi ru'usikum, ba kadai za mu yi amfani da almashu a Larabci shine shafawa sai mu ce koyaye mutum ya shafi kansa ya shafar kai ba, a'a ai magana ake akan alwala, magana ake akan alwala. Don haka manzo sallama yayi alwalan nan, da yayi alwalan nan da Allah ya ce faksilu wujuhakum, ya wanke fiskarsa, yayi wanke fiskarsa. Wa aydiyakum, ya wanke hannunsa, yayi wanke hannunsa. Shi yasa lokacin ma da Allah ya ce ilal marafiqi, zuwa tsugurgumai, sabani ya tashi tsakanin malamai akan ila din nan. Ila din nan ta gaya ce ko ila ce da ma'anar ma'a? Ila din nan zuwa tsugurgumai da an je wajen ne sai a tsaya, ko kuma sai za a hada hadda su a wanke? Kaga sai ya zama ma'anar luga ta ila sai ta haifar da sabani. Fita daga sabanin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannunsa, yayi wanke hannunsa hadda tsugurguma, khalas magana ta kare. Dan haka an san abin da ake nema. Ya shafi kai, bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu thumma raddahu ma ila al-makan alladhi bada minhu. Shafar kansa ya fara ne daga magabacin kai, daga matsalar gashi, sai da ya tafi zuwa kiya, sai ya dawo da su yadda ya fara. Haka ne yake shafar kai. Da haka yanzu muna da shafar kai a shari'a, to ba za mu jira shafar kai a luga ba. Da haka duk wanda ya zo maka da wani abu na Alkur'ani ya fassara shi da luga, ka gaya masa cewa idan muna da ma'anar shari'a ita ce ma'ana gabatacciya, idan kuma ba ma'anar shari'a ce take a gabace ba akan ma'anar luga, to ya daina sallah, ya kama addu'a duk lokacin sallah in yayi. Saboda ai aqimus salata da Allah ya ce, ista'inu bi sabri was salati da Allah ya ce, hafizu ala salawati da Allah ya ce, wannan sallar a Larabci addu'a ce. Yaya muka san cewa wannan wacce muke yi da azhar da al'asar da maghriba da isha ita ake nufi? Mun gane ne a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka idan mutum zai fassara da luga ne, to duk sai ya bar sallah ma yadda take, in lokacin sallah yayi ta addu'a kawai, yayi ta addu'a lokacin sallah yayi so, tunda sallah wajen Larabawa addu'a ne. Ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, shine yi musu addu'a. Dan haka asalin salat as-salah wajen Larabawa addu'a ne. To amma me yasa muke fahimtar cewa ana nufin waɗannan ayyukan ne da ake farawa da kabbara, ake karewa da sallama, cikin su akwai ruku'u da karatun alqur'ani da sujjada? Saboda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam,
So duk kalmar da ta zo ta cikin Alkur'ani mai girma take da ma'ana ta shari'a, to ma'anar shari'a ake fara gabatarwa, ba a komawa luga sai idan ma'anar shari'a ta gagara, ko shari'a ba ta yi mata ma'ana ba dama, ko kuma ma'anar shari'ar idan an yi aiki da ita a wajen ba za ta zauna ba, saboda wasu dalilai na ma ba na ka ba, ba kitabu ra'asi ba. So wannan shine, don haka wannan abin da ya faɗa ɗin kuskure ne ga wata mala, kuskure ne. Wani malamin shi ya bar na lugar, ya bar na sunnar, ya bar na mala, kaga rashin ilimin kenan, kaga rashin ilimin kenan. Ai gwan girma kan ne batarul haqqi wa gamtun nas, ne kin gaskiya da rena hankalin mutane. Allah ya shirye mu gaba daya. Ga wata takarda mu karanta mana mu tashi mai sallah. Wannan yace akan bayanin wanke hannaye guda biyu, ka ce za a wanke ne da diba uku. Malam ayi mun bayani akai, ban gane hadawa za a yi ko rabawa. To ai na faɗa a lokacin wankewa sau uku, idan aka zuba akan hannun dama sai an fara gaure hannun dama, lokacin da aka zuba watsa shi da za a yi a hannayen, duk me ya sani in ka ɗebe shi haka to za ka tallafa wa hagu, sai ka cuɗa dama, sai ka zo sai ka cuɗa hagu, oreji dama hagu ɗin dama ya samu ruwa da ka ɗiba da dama, sai ka tallafa wa hagu, sai kuma ka cuɗa dama, sai ka cuɗa hagu, sai ka sake ɗebowa da dama, sai ka tallafa wa hagu, sai ka cuɗa dama, sai ka cuɗa hagu, shine sai ka yi haka sau uku. Sannan ya ce sannan a wajen da ya zo bi nafasihi, shin malam ba zuwan ba'un ba ne ya kawo kasra ba? A'a, ba me yi wa magana da na yi a wajen, ba na yi magana akan sinun ba ne ba fa, gafarta malam, na yi magana akan fa'un ne, fa'un ce da ta zo ta ɗauri. Yawwa, wannan kuma yana da alaƙa da ita kanta kalmar ne, daga yana alaƙa daga sarf ne, sarf ne na kalmar, nafsu daban, nafas daban. Da aka ɗaure fa'un da aka yi sai ba da ma'anar nafs, kuma ba shi ne abin da malam yake nufi ba wajen, sai na ce nafas da fataha, amma sinun ban kula ta ba, haka take ba'un nan ta ita ta sa ta kasra bi nafasihi. Allahu a'lam. Zamu yi sallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.